بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ‘yan uwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yardar Allah da ni'imar sa, gashi mun sake haduwa a wannan masallaci na Jami'ar Abubakar Tafawa Kwalewa da ke nan Bauchi a yau 19 ga watan Ramadan shekara ta 1446. Wadda ta dace da ranar 19 ga watan uku shekara ta 2025, inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma da neman Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da albarkar wannan wata, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an. Kuma muna karatu a cikin suratul Isra. Yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta 26. Amma kafin nan akwai sanarwa kamar haka. Sanarwa ta farko, kun sani karatu ya ja alhamdulillah, yanzu yau har an zo 19 ga wata. Kuma kun sani mun saba yin wannan karatu ne zuwa kamar 25 ko 24 ga watan Ramadan. To wannan karo ma da yardar Allah haka ne, don Allah ya kai mu gobe za a yi azumi na 20. Kuma daga kan shiga azumi na 20, bayan an gama shi za a shiga cikin al-layali al-ashir al-awakhir, da reku guda 10 na ƙarshe. Ba ma son mu yi nesa a cikin su saboda mutane su samu dama da za a yi ta ibada da ta salloli. An sha karatu, to daga baya kuma sai a sha ibada a sha sallah. Wannan dalili ya sa idan Allah kai mu ranar Litinin 24 kenan ga watan Ramadan, in Allah ya yarda za mu rufe wannan karatu. Na faɗa tun da wuri ne saboda shirya da sanin hakan, kuma saboda ba za mu kai 25 ga wata ba, saboda iya abin da nake so mu karanta da yardar Allah za mu isa zuwa lokacin. Sannan kuma saboda ina so in Allah ya sa da rai da lafiya zan je in yi sallah al-Masjidul Haram. In barku a nan. Ato, in an yi karatu kuma sai a aiki da karatu. In Allah ya so, 26 zan je Umara, kuma insha Allahu a cikin daren 27 in yi Umara, kuma in yi sallan tahajjud a al-Masjidul Haram. In yi wurin 27, in yi wurin 28, kuma sai in dawo sai mu yi sallah tare in Allah ya so. Abu na biyu, shi ne ina fatan idan Allah maɗaukakin sarki da, kamar da kuka sani, an fara aikin gyaran wannan masallaci, kuma mun sa ran za a kammala shi tun kafin Ramadan mu fara karatun nan a ciki. To amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah, Allah bai kaddara haka ba, sai muka fara a karamin masallaci har zuwa lokacin da cikin ya gama, aka gama aikin kamar yadda kuke gani a yanzu. Kuma za a ci gaba da yin aikin in Allah ya so. tunda ba a riga an kammala ba, akwai abubuwa da aka saba yi a masallacin wanda yanzu ba za su yi ba a wannan shekara. Za ku yi haƙuri, ba za a samu damar yin sallar tahajjud ba, saboda ana da buƙatar, in za a yi wannan dole ana da buƙatar banɗakai da makewayi, kuma bai riga ya zama redi ba. In ba haka ba kuma za mu ɓata masallacin. Na biyu, za ku yi haƙuri, ba za mu samu damar yin itikaf ba. Waɗanda suke sha'awar zuwa sallar tahajjud a nan, to za su je su iya samu a masallacinmu ƙarami na Umma Mosque. Amma sallar tarawih za a ci gaba kamar yadda aka saba, tunda shi ana yi ne a wajen masallacin. Itikafi kuma ba za mu buɗe ƙofar yi a Umma Mosque ba, saboda ba zai ɗauki adadin mutanen da muka saba yi da su ba. Don haka ku yi haƙuri. Sai idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa, inda a nan masallacin ne, amma da yake akwai sauran masallatai, duk waɗanda suka saba yin itikafi da mu a nan su yi haƙuri. Sai idan Allah ya kai mu wata shekara, sai su je su yi a wani masallacin a wannan shekara. Maza da mata gaba ɗaya nake ambato. Sa'annan kuma a gobar, duk waɗanda suke so su fara shiga itikafi ko su fara sallar tahajjud, ba yau bane ake farawa, yau daren 20 ne. To sai gobe idan an shiga 20 din, daren 21 shine ake farawa. Ina fata an fahimta. Wanda yake so yin itikafi complete, to zai yi ne zuwa lokacin da za a ce an ga wata. Daga an ga wata, an fita a watan Ramadan, to sai mutum ya fita ya koma gida, sai kwana da safe kuma ya shirya tafi masallaci. Ma idan mutum ya ga dama ya ci gaba da zama har ya yi tazarce zuwa sallar idi, bai laifi ba, duk ibada ce. Amma dai ayyuka na Ramadan, ciki har da sallar tarawih, suna karewa daga an ga wata na Shawwal. To yanzu wannan ba daren cikin Ramadan ba ne, ya zama daren sallah na ɗaya ga watan Shawwal. Ina fata an fahimta. Allah Ubangiji ya karɓa mana ibadu waɗanda muka yi da waɗanda suka rage, kuma Allah ya ba mu ƙwarin gwiwa da lafiya da imani da za mu ƙara ƙoƙari, musamman a cikin waɗannan kwanaki da za a shiga daga kan gobe idan an wuni. Aka shiga cikin daren bayan dare, bayan rana ta faɗi, to an shiga cikin layali al-ashir al-awakhir. To anan ne ake so mutum ya zama ya zage dantse, ya ƙara ƙoƙari sama da duk abin da ya yi a baya. Allah Ubangiji ya sa mu yi karɓaɓɓe, kuma ya sa mu dace da samun ƴanci daga wuta. Sanarwa ta biyu ita ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah, duk wanda baya godiya wa mutane baya gode wa Allah. Dole mu isar da godiya ta musamman ga waɗansu bayin Allah waɗanda suka taimaka mana, har mu ma muka taimaka wa waɗansu. Ina ɗaya daga cikin abin da nake sha'awa a rayuwata shine in samu dama da har Allah zai sa in gana taimaka wa waɗansu, kuma Allah ya sa a wannan shekara na samu dama irin wanda ban taɓa samu ba. Allah ya sa mun zama sanadiyya na yin alkhairi ga mutane da yawa, na waɗansu suka ba da abubuwansu, da kuma abin da mu Allah ya bamu, mun samu damar baki da yawa, kuma mun yi abin da muka iya. Muna fata Allah ya karɓa mana. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Watan kwacin irin wannan, idan ba ku manta ba bara, Allah ya sa ta hanyar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa mun samu allocation na raba shinkafa ta tallafi ta Dangote Foundation, kuma aka ba wa malamai a jihohi da yawa. Mu ma a nan jihar Bauchi an turo da shinkafa mai 10 kg har guda 25,000. A cikin wannan adadi an ba da kaso ga wasu malamai suka rabar, an ba da kaso ga kungiyoyi suka rabar, an kai kuma kananan hukumomi a cikin jihar Bauchi, ni ina cikin wanda aka sa su a gaba, baka an bani dama ni da kaina na raba har buhu 5,000. Buhu 5,000 din nan na 10 kg. Ina godiya ga Allah da cewa Allah ya bani dama na cika ɗaya daga cikin buri na samu in ga na sawo mutane farin ciki ta hanyar ciyar da su abinci a cikin Ramadan. Duk da cewa ba ni nayi ba, ba kuɗi na bane, amma na ji daɗin da aka ce ta hanya ta na miƙa wannan abun ga mutane da mabukata da makusanta da ƴan uwa da malamai da abokan arziki. Wannan 5,000 din, kamar yadda ne alkawari, haka na rabar da shi ko kwaya ɗaya ba a ci ba a gidana, kuma haka ne alkawari cewa haka zai ƙare ba tare da ko kwaya ɗaya ba na yi amfani da shi domin kaina. Kuma Allah ya sa na yi haka saboda ni, tunda Allah ya sa na fi ƙarfin abin da zan ci, to bana buƙatar sai na ci na taimakon mutane, to bana kuma sai Allah ya ƙara buɗa mana wannan. Mun samu dama, mai girma Sanata Abdulaziz Yari, tsohon gwamnan jihar Zamfara, ya saba yin alheri na raba tallafi na kayan abinci, shinkafa da masara da makaroni da sukari da gero hatsi kenan, yana rabawa ta hanyar malamai da yawa. To Allah ya sa bana mu ma an sa da mu, kuma an turo mana allocation a ciki har da shinkafa buhu mai 50 kg, buhu 600, da masara buhu 300, da gero buhu 300, da shuga buhu 50, da makaroni katon 1,000. Waɗannan duka da yardar Allah, irin yadda muka rabar da shinkafa a bara, irin wannan matakin na ɗauka, aka rabar da wannan shinkafar, wanda daga farko shinkafa da gero kaɗai muka samu, daga baya ne aka kawo mana masara da hatsi. Kuma Allah ya sa haka aka rabar da shinkafan nan, ga 'yan kwamitin da na sa su suka raba da ɗalibaina da 'yan uwana. Kuma ina rantsewa da wanda raina yake hannunsa ko kwaya ɗaya ba a sa a gidana ba, aka na rabar da shi, duk wanda Allah ya sa da rabonsa ya samu. Sannan kuma daga baya ajiyan nan, sai aka kawo wani tallafin daga gwamnatin jihar Bauchi ta hanyar kwamishinar kula da kwamishinan jin kai a jihar Bauchi, Hajiya Hajara Wanka, an kawo shinkafa mai 25 kg guda buhu 30, da kuma gero buhu 30, da kuma siga buhu 5. Shi wannan dama da yake muna da kwamiti na marayu a nan masallacin, na miƙa shi gaba ɗaya ga Malam Suleiman, kuma yanzu ya shiga hannunsa, kuma ina tsammanin yau ma har sun fara rabar da shi. Shi wannan zai tafi kawai kan zallan harkar marayu ne, sai kuma waɗansu mabukata da suka cancanci haka. Yanzu dai da nake sanar da ku, kusan dukkan wanda hannunmu zai iya zuwa gare shi, kuma muka iya tunawa da shi, tunda ba zai yiwu a ce kowa da kowa sai ka masa ba, sai wanda Allah ya sa da rabonsa. Duk wanda Allah ya sa yake da rabonsa ya samu wannan kaso. Muna fata Allah ya sake ba mu damammaki irin wannan mu sake ba wa mutane, iya damar da Allah ya ba mu. Amma bana, ku yi haƙuri, waɗanda suke tsammanin ci gaba da na Dangote, bana ba a samu, ba mu samu ba, ba a samu a ciki ba. Don haka ku yi haƙuri, idan Allah ya sa muka samu za ku samu. Amma dai ina sanar da ku ne, saboda akwai da yawa waɗanda suka yi tsammani, tunda shi ya fi yawa ta yadda zai je hannun mutane da yawa. To amma duk listin da aka tara, ku yi haƙuri, idan Allah ya sa an samu wani za ku gani. Idan ina ƙara yi muku alƙawari, duk lokacin da Allah ya sa wani abun da mutane za su amfana da shi, ina rantsewa da wanda raina yake hannunsa ba zai zauna a gidana ba zan rabar da shi kuma shi yasa Allah yake jarabar mu yake sake ba mu damun baki da yawa irin wannan amma dai yanzu kan an riga an gama da haka ku yi hakuri a daina zuwa gidana Allah ubangiji ya saka da alkhairi ga waɗanda suka tallafa ciyarwa da ake a nan masallacin na buɗe baki wanda bana muke a umma mos an ci gaba da yin sa an ninka akan abin da ake yi na bara da kuma kunu da kosai da ake yi duk Allah ya sa an ninka mun samu tallafi daga waɗanda suka ba mu tallafi bara kamar Alhaji Ahmad Aminu Ahmad Tiamin bana kudin ya ninka na bara amma ya ba mu gudumawan naira miliyan 2 a ciki sannan kuma abokina Dr. Nura Rabiu Ahmad shi a cikin na kunu ya ba da gudumawar 500,000 dukkansu Allah ya saka musu da alheri har yanzu an kofa a buɗe take ga duk wanda yake so ya tallafa domin ƙarisa wannan waɗannan ayyuka musamman kuma bangaren marayu amma tunda Allah ya sa mun samu damar ba da abinci to ina gani mun yi wani abu muna fata kuma Allah ya sake buɗa mana da za a ƙara yalwatawa a yi waɗansu abubuwan da yawa Allah ya saka da alheri to ina gani wannan shine bayanin da ya kamata in yi kafin mu fara karatu yanzu kuma za mu shiga da yardar Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
نعم
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
نعم
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله مدوكاكين سركيتي كما كباير دا وكما كبا ودنجي مكسنشي حق إنسا سنن كما كباير ومسكيني حق إنسا سنن كباي ومتفيما حق إنسا ولا تبذر تبذيرا أما كركي برنردوكيا تحنير المبذرانشي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين للي ما سوء المبذران شيطان كسان شيطان قوان شيطانوني وكان الشيطان لربه كفورا شيكو شيطان يا كسان شيطان من كافر شيواني قوبان جدنسا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الله مدوكاكين سركي يجي وإما تعرضن عنه إذن كما كويا يندا كزما كنا كودا كان كغبرين سبودا باكا دا أبند ذاك باسو كنا كويتي saboda babu abinda zaka basu su kuma suna bukata ibtigha rahmatin min rabbika kana mai neman samun rahama da budi daga wurin ubangijinka don anan gaba ka samu ka basu faqul lahum qawlan maysura to sai ka gaya musu magana mai sauki mai dadin fada kuma mai dadin ji wala taj'al yadaka mahlulatan ila unuqik kuma karka hukumci hannunka a wuyanka karka sa hannunka ya zama ya kame ya dunkule ka hade shi da wuyarka saboda rowa wala tabsubha kullal basdi kuma karka baje hannun ka miƙe hannun gaba daya kace zaka miƙe zaka bayar gaba daya kai kuma ka rasa shine wala tabsubha kullal basdi fataq'uda maluman idan kai haka wajen kame hannu to zaka zama abin zargi a wurin Allah da kuma bayinsa mahsuran idan kuma kace zaka bayar gaba daya to zaka zama mai nadama domin naka ya kare fataquda maluman mahsura inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir haqiqa ubangijinka shine mai yalwata arziki ga wanda yaso kuma shine mai kuntatawa ga wanda yaso innahu kana bi ibadihi khabiran basira innahu kana bi ibadihi shine wanda ya kasance ga bayinsa masani ne kuma mai gani ga abin da duk suke aikatawa ko na bayyane ko na koyi waɗannan ayoyi gini ne da tsori akan hukunce-hukuncen da muka ɗebo na haƙoƙi haƙƙin Allah shine na farko sai haƙƙin iyaye yanzu kuma sai haƙƙin waɗanda suke bin iyaye an fahimta shi yasa Allah ya ce wa atizal qurba haƙƙin ƴan uwa dangi domin bayan iyaye ai sai ƴan uwa saboda iyayenka su suka yi sanadiyar dangantakarka da wasu duk waɗanda kake dangantaka da su ko dai su zama ta hanyar iyaye a sama ko ta hanyar iyaye a ƙasa ko ta hanyar iyaye a gefe da gefe ta hanyar iyaye a sama sune kakanninka ta hanyar iyaye a ƙasa sune ƴan uwanka wanda suke ƙasa da iyayenka kuna tare kenan ta hanyar iyaye a gefe da gefe sune ƴan uwansu babbanninka ta wajen uba gogonninka ta wajen uba innoninka ta wajen uwa kawunanka ta wajen uwa waɗannan duka su ake ce dangogi to su ne ma'anan wa atizal qurba haqqahu dangi wanda ke da alaka da kai ta jini ta dangantaka shi ma ka bashi haƙƙinsa bayan ka bada haƙƙin uwa ka bada haƙƙin uba to uwa da uban sun haifi wasu banda kai uwa da uban an haife su tare da waɗansu uwa da uban akwai waɗanda suka haife su to waɗannan su ne zal qurba su ma ka basu haƙƙinsu an fahimta ko zawul qurba suna daga cikin waɗanda suke da haƙƙi akan mutum kamar yadda Allah ya faɗa a nan kamar yadda kuma ya faɗa a waɗansu wuraren laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal sai ka bada kuɗi inda zaka cika haƙƙi ala hubbihi irin wanda kake so sai ka baiwa zawul qurba sai Allah ya fara da su sune danginka shine ma'anan wa atizal qurba sannan Allah ne yayi umarni cewa dole sai ka basu a cikin naka inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah yana umarni cewa dole ayi adalci kuma Allah yana umarni cewa a kyautata sannan Allah yana umarnin a rinka bai wa dangogi daga cikin abin da ya rage cikin abin da Allah ya baka kuma Allah madaukakin sarki ya ce idan har mutum yana so ya shiga cikin ƴan aqaba to sai ya rinka ciyar da danginsa wanda ba su da shi falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba wa za abawa yatiman za maqarba maraya danginka shine na farko sai au miskinan za matraba sai kuma miskinin da bai da shi wanda yake cikin turbudin kasa shi yasa anan shi ma Allah ya ce wa atizal qurba haqqahu wal miskin sai miskini ya ke nufi da miskini shine man la shay'a indahu wanda bai da komi ko kuma man indahu shay'un la yakfihi wala yughnihi mutumin da yana da shi amma ba zai ishe shi ba duk wannan miskini an fahimta ko waɗansu malamai suka ce faƙiri shine can ƙasa daga shi sai miskini a sama da shi kaɗan malikiya suka ce miskini shine can kasa don shi Allah ya fi fada a Qur'ani daga shi kuma sai fakiri a dan sama kadan ala ayi hal idan aka fadi daya ba a fadi daya ba to ya dauki ma'anar wancan da kuma shi kansa don haka dan nan Allah ya ce ba ati dal qurba haqqahu wal miskin to yana hadawa da innama sadaqatu lil fuqara'i wal masaki don haka duka biyu sun shiga idan ta'arifin fakiri a wurinka shine wanda yake can kasa sai miskini ya dan fara fitowa to ayan nan ta tace wa ati dal qurba haqqahu wal miskin to ya shiga ciki a tsanan idan miskini a wurinka shine wanda yake can kasa to wannan ayar dama ta kawo an fahimta don haka miskini shine wanda yake Allah yace yana da haƙƙi a cikin dukiyar waɗanda suke da shi kuma Allah a wurare da yawa yace lalle lalle a ci da miskini kuma wanda baya ci da miskini ma yana kusan yayi kama da wanda bai ma yadda akwai tashin kiyama ba don in dai a cikin dukiyarka babu tunanin wanda bai da shi ka san masa to ai baka yadda da tashin kiyama ba ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin bai damu da abincin miskini ba sai dai abincin kansa to wannan ka ai alladhi yukadzibu bid-din wanda ya yarda da tashin kiyama dole zai tuna da cewa akwai wanda Allah bai bashi ba ya ce wa atuhum kai daga naka ne zaka bashi ba ya baka ne ka ci kai kadai ba to shi yasa Allah ya ce akwai haƙƙin su a cikin duk abin da Allah ya baka kuma haka a cikin waccan ayar da muka karanta ta laysal birra ita ma wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin dole sai an ba su haka kuma nan cikin suratu al-balad sai da Allah ya ce aw miskinan za matraba sai haka ko inan aka fadi bukata dole a sa miskini shine wanda zai tashi da safe bai da na yau ko kuma yana da shi amma bai zama mawadaci ba kaman galibin yan albashi duk miskinai ne shine mutumin da sai an yi kwana 30 kafin ya samu kudi wannan ai ba mai kudi bane saboda kan ka dauki zakka an ka ba dan albashi ka ba da ka bayar daidai ko nawa ne ake biyan sa to ballantana kuma ba nawa ne nawa ne dan albashi yake samu wanda zai zauna ne yayi al sai ya cire al din duye biya bashi sannan ya tunani kuma ya za a yi gaban al kuma kaga ba za ta ishe shi wata ba sauran kuma duk bashi to ballantana kuma waɗanda su suna ma neman aikin ne ba su samu ba don haka mutane miskinai mabukata su suka fi yawa a cikin al'umma musamman a cikin tamu al'ummar akwai al'ummomi waɗanda suka yi yaƙi da talauci ta irin yadda ake yaƙi da jahilci kuma suka ci nasara akwai garuruwa da yawa waɗanda za ka je ka samu 10% ɗinsu a cikin kowane mutum goma to mutum ɗaya miliyoniya ne za ka je ƙasa ka samu 10% ɗinsu miliyoniyas amma mu yanzu Allah ya kiyaye to shine wato wa ati dal qurba haqqahu wal miskin miskini dole ka bashi wabn as-sabil da kuma dan hanya shine matafi mutumin da koda mai kudi ne mawadaci ne a garin su amma yanzu ya zama yana kan hanya sai Allah sarki ai as-safaru qit'atun min al-adab ai tafiya musiba ce duk wanda yake matafiyi sai yanda hali yayi da shi maganar safety ta kan hanya maganar security na lafiyarsa ko dukiyarsa sannan maganar lafiyar gangan jikinsa kawai ai sai an kisa inda za a je ake hutawa a hanya ana hutawa ne tafiya duk wahala ce to shi yasa Allah ya ce a rika jin tausayin su suma saboda ta iya yiwa a can yana da gadara amma tun da ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar shi don haka anan ya zama abin da za a taimaka masa to shine ibnu sabil zaga Allah ya faffade shi a cikin alqur'ani wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil janbi sai ce wa ibnu sabil suma abasu suna daga cikin wanda suke da haƙƙi akan ka kuma da Allah ya zo fadan waɗanda za a ba su zakka har da su إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سنة نكرش شنة متفي shi matafiyi koda a ce mai kudi ne a garin su amma ya zo nan ba guzuri to ya zama talaka don haka za a iya bashi an fahimta ko shine Allah ya ce waɗannan kashi uku su Allah ya faɗa bayan iyaye duk abin da zamu faɗa a nan gaba a cikin karatun yau akan waɗannan kashi uku an fahimta ko sai Allah ya ce duka waɗannan ka ba su kuma ba su innan haƙƙi ne da Allah ya ce wa'ati wannan kuma fi'ili ne amri fi'ili amri kuma yazo daga wurin Allah ko daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukan sa a matsayin wajibi ne sai in an samu abinda ya kautar da shi shi yasa a cikin ciyarwa na wa'ati ka bayar akwai ciyarwa ta wajibi kamar zakka ta farilla kenan akwai ciyarwa ta wajibi kamar waɗanda suke iyalanka da kuma dan uwanka da iyayenka waɗanda ba sa da shi kai kuma kana da shi wannan duk wajibi ne to shine wa'ati dal qurba haqqahu akwai kuma wanda zai zama na sunna ne kamar kyautatawa ta hanyar sadaka na yau da kullum wanda zaka bawa wanda yake da bukata sawa'un ya roke ka lisa'il ko bai roke ka ba wal mahrum dukkan su suna da haƙƙi na sadaka na mustahabbi an fahimta to shine ma'anar wa'ati ko ka bayar a dole na ƙarfi wajibi ko farilla ko kuma ka bayar na mustahabbi wanda ake lallaba ka saboda kai ma ka samu Allah ya baka kuma yawan sadaka yana sa kai kuma Allah ya baka gurgudun yawan abin da ka bayar shi yasa anfiq yunfaq alayka ka bayar kai ma a baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ranar Allah sai Allah ya tayar da mala'ika shi addu'arsa kadai shine Allah ka bawa wanda ke bayarwa Allah ka hana wanda ke hanawa Allahumma a'ti munfikan khalafan Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah wanda yake bayarwa ka bashi madadi ka maye masa gurbin abin da ya bayar ya Allah wanda yake hanawa shi ma ka kawo masa asara a cikin abin da yake da shi wannan shine wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil to anan wurin wato ibnu Muhammad Tahir ibnu Ashur yake cewa ka lura da yadda Allah ya jera matakai guda uku saboda yadda addinin musulunci da kuma alkur'ani cikin wannan surar yake kokarin kashe damuwar talauci kwata-kwata a cikin al'umma yace farko sai yace ka fara da gida ka gina iyayenka su zama ba sa da matsala sai faɗi haƙoƙinsu yana gamawa sai yace to dangoginka kuma in kana da arziki duk arzikinka ya shafe su su ma su ɗana ya zama su ma sun wadatu shine ati dal qurba idan kowane mawadaci zai taimaki dukkan dangoginsa to zai zama dukkan dangogin mawadata mawadata ne ana fahimta sai zama saura kashi na biyu a cikin al'umma su ne matalauta da dangoginsu su ba su da dangogi mawadata da za su azurta su to sai Allah ya ce da shi wancan babban wanda ya azurta ɗan uwansa su ma suka zama mawadata su kuma su ba wa wal miskina duk sai su sauko ƙasa sai a step down sai su samu miskinai su kuma sai su rarraba musu an fahimta sai ya zama an kashe talauci daga sama masu kuɗi sun jika ɗan uwansu ya zama duk family masu kuɗi ne sai dai babban ya fi wannan ya fi wannan amma duka jerin masu kuɗi ne dama kuma ai ba za a taru a zama ɗaya ba amma dai kowa ma mawadaci ne to sai kuma yan waɗanda suke second class da third class da waɗanda suke lower class to su kuma duka sai aka ce ku kuma ku rika gusurawa da na wajibi da kuma na sunna da na mustahabbi wannan haƙƙi ne dole sai kun ba su shine wa ati dal qurba haqqahu wal miskina yanda kai haƙƙi ne yasa wani ya baka to kai ma haƙƙi ne ka ba wani to idan duk miskinai ya zama an kula da su a cikin kowace unguwa mawadata sun ɗebo nasu sun ba su idan nan unguwar an gama sai ya zama GRA ne ba matalauta da yawa sai a ɗebo daga ciki sai a ƙara kawowa cikin unguwa to sai ya zama ya ƙara wadatawa sai ya zama wanda yake can ƙasa ya fito wanda ya ɗan fito ya ƙara fitowa wani ya fito wani kuma ya zaro ya koma cikin layin waɗancan mawadatan ana fahimta wannan shine tsarin musulunci da yadda za a kashe talauci sai Allah ya ce to bayan kun gama da ƴan cikin gari an gama da wal miskin sai ya zama babu wani mutum kuma da yake cikin yake below poverty line. So dan an ce wal miskin an bashi kuma matsayin haki, ai za a kashe maskana, za a kashe talauci kenan. To ana yin wannan duk gari kuma ya zama kowa yana da abin da yafi karfin wato essential bukatunsa. To sai Allah ya ce wabnas sabil, ba koma in yazo ya taba. Kuna fahimta? Farko ɗan gida, na biyu ba sai sai dangi, na uku ba sai matalauta waɗanda su kuma suke cikin community ko jiha ko ƙasa. Daga baya ba sai har baki, shi ma wabnas sabil, shi ma in yazo gucewa shi ma a san matsayin samu. Shikenan kaga an kashe talauci. To wannan wata hikima ce yadda Al-Qur'ani ya jero, wanda zai sa ka gane wannan sura, wato in dai har al'ummar musulmi za su yi aiki da ita yadda ta dace, to za a gyara zamantakewa, kai ka gyara kanka tun daga can. La taj'al ma Allahi ilahan akhar, ka gyara tsakaninka da Ubangiji, ka gyara aqida, sannan kuma ka zo mutumin kirki, in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura, sannan sai kuma ka gyara tsakaninka da iyayenka, ka gyara tsakaninka da danginka, ka gyara tsakaninka da makota, miskinai da mabukata, ba shikenan ba? To idan kowa yayi wannan, to sai zaman manufar wannan sura an cimma take. To sai Allah ce wala tubazzir tabzira, amma kar ka zama mai kashe kuɗi ta hanyar barna da almubazzaranci. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, masu almubazzaranci ɗan uwan shaytanu ne. Menene almubazzaranci? Suka ce shine al-israf, barnar kuɗi. Manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama ya hana barnar kuɗi kamar yadda Allah ya hana anan. Ya ce inna Allah yarda lakum salatan wa yaskhatu lakum salatan, Allah ya yarda muku da abu uku kuma ya yana fushi akan abu uku, baya so su. Abu uku da yake so, yarda an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, ya yarda muku ku bautawa Allah da kadaitawa, kar ku yi shirka, ya yarda muku ku riko da igiyar Allah guda ɗaya, kar ku rarrabu, ya yarda muku ku rinka yin nasiha mai kyau tsakaninku da shugabanninku. Sai ce kuma Allah ya hana ku abu uku, baya so. Waɗannan abubuwa guda uku su ne wato kasratu su'al wa ida'atul mal wa qila wa qal. Allah ya hana ku annabimanci, kila wa an ce kaza, an ce kaza, da yaɗa propaganda, da yaɗa jita-jita a social media, ta kuta ina Allah baya son wannan. Sannan Allah baya son kuma a riƙa barnar kuɗi, shi ne wala tubazzir tabzira. Sannan kuma Allah baya son wato kasratu su'al, yawan tambayoyi, tambayoyin da ba na amfani ba, tambayoyin neman ganin ƙwaƙwaf, da tambayoyin ƙure malami, da tambayoyin bari in ci irin nasa, duk wannan Allah ya hana. Waɗannan abubuwa guda uku Allah baya so su. To a ciki akwai ida'atul mal, shine barnar kuɗi. Waɗansu malamai suka ce at-tabzir shine al-islam, al-islam kuma Allah ya hana shi. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, kar ku rika barna idan za ku ci ko za ku sha, ku sa tufafi, khudhu zinatakum, wa kulu, ku ci abinci, washrabu, ku sha, wa la tusrifu, amma kar ku yi barna a wajen tufafi, kar ku yi barna a wajen ci, kar ku yi barna a wajen sha, kar ku yi barna cikin duk abin da za ku yi amfani da shi na bukatun yau da kullum. Allah baya son israfi. Walladheena idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina dhalika qawama, ko wa lam yaqtiru, Allah baya son waɗanda idan za su bayar sai su rinka bayarwa na barna, a su rinka bayarwa daidai ruwa, daidai gari, daidai kima. Yau in ka ba wannan, ai gobe ma wani zai zo, sai ka rage abin da zaka ba na gobe. Shi wannan din da ka bashi yau, gobe ma zai iya dawa, sai ka rage abin da gobe zaka bashi. Kar ka dauko gaba daya, shine wala tabsutaha kullal basli. An fahimta ko? To wannan shine ake nufi israf, wanda Allah ya hana. Waɗansu kuma suka ce a'a, israf daban, tabzir daban. Kamar Ibnu Abidin yace al-israfu shine sarful mali fi ma la yanbaghi, at-tabzir kuma shine sarful mali fi ma yanbaghi za'idan ala ma yambaki. Yace abinda ake nufi da israf shine kashe kudi a inda bai dace ba. Yace tamzir kuma shine kashe kudi a inda ya dace amma sama da bukatar da ta dace. Ana fahimta? Israf shine ka barnar da kudi a banza. Kamar yadda ake kashe kudi akan taba sigari. A dauki kudi aka saya kuma sai a kona ta hayaki kuma rinka zukar cutar hayakin a cikin baki. Wannan ai barna barna kan barna ke. Shan taba sai zama barnar kudin da aka sayo tabar. Barnar ita kanta tabar da aka kona ta. Barnar abinda ake rika shaka na hayakin ana kaiwa cikin ciki. Sai zama mutum ya cutar da kansa, ya cutar da kudi kuma ya cutar da tabar. Me amfani a ciki? Babu ko ɗaya amfani ta kowace fuska. Amma ɗaya daga cikin inda ake kashe kuɗi kenan a duniya. Yanzun da nake dubawa al'aluman yawan kuɗaɗen da ake kashewa a kowace shekara akan taba a duniya ya kai wajen sama da $400 billion a kowace shekara ake ci. Sai na duba Najeriya. Sai na ga a Najeriya a wannan shekarar ta 2025 idan an ci gaba da yadda aka yi a 2024 da na 2023 da 22 a baya za a ci gaba irin haka to za a sha taba sigari na $2.3 billion. Wannan kudin da na buga a naira sai na ga yana sama da $400 billion. In ko haka ne za a kashe a 2025 to za a kashe sama da ɗaya bisa ukun budget inda aka yi a gwamnatin Najeriya akan kiwon lafiya. Domin bana budget din Najeriya wanda ba taɓa yin irinsa ba ₦49 trillion to za a kashe ₦1.9 trillion akan kiwon lafiya. To wannan kuɗin kuwa zai zama kusan ɗaya bisa ukun ko sama da ɗaya bisa ukunsa zai tafi ne a taba sigari saboda a kawo mutane asibiti a kashe wancan kuɗin. Saboda ɗaya daga cikin abin da ya fi jawo mutane cututtuka kuma ya fi kashe mutane a duniya shine tobacco. Kuma ana gani bana an yi kokari saboda an dade ba a ware kudi wa health sector kamar irin abin da aka yi bana ba. To amma wannan kudin kuma ɗaya bisa ukunsa kuma zai tafi akan masu shan taba saboda su zo a kashe musu kudin kiwon lafiya. Ina aka je kenan? Waɗanda kuke shan taba ku sani kuna kona kudi ne kuma Allah ya ce ku daina kona kudi. Wala tubazzir tabzira, kuna kuma bata lafiyar ku da Allah ya yi ka mai lafiya, ka bata lafiyar sai Allah ya tambaye ka ina lafiyar da na baka. Idan ruwan sha da kasha sai Allah ya tambaye ka me kai amfani da shi to yaya kuma lafiyar ka kuma ya Allah ba zai tambaye ka ba. Summa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im, duk ni'imar ka sai Allah ya tambaye ka. Akwai ni'imar da ta wuce lafiya ne? To haka masu shan taba ku daina shan taba. Da ku kuma matasa da ba ku shan taba amma kuke kashe kudi akan Bet Niger. Wannan ma barnar kudi ce a banza. Saboda za a buga dabi sai ku je ku kashe kudi wannan ya sa a nan wannan ya sa a can duk kudin ya je tafi a banza. Yanzu wai saboda lalacewa website din web abin nan Bet Niger a Nigeria shine third most visited website a Nigeria da dewa daga cikin kasashen Afirka in dai banda Google da YouTube to daga shine na uku. Mutane duk suna ta tara kudin su a can. Yanzu wanda yake da wannan Bet Niger din yana da kudin network din sa sama da $100 million duk aurin ko yake karba kudin banza wai saboda za a yi match tsakanin wani da wani. Da kudaden da tim din kwallo suke ta kashewa, da kudaden da ake ta kashewa a FIFA, yanzu a duniya fa in banda United Nation ba wanda yake da kudi kamar FIFA. Amma wannan kudi da FIFA take da shi kungiyar kwallon kafa ta duniya, wani amfani yayi wa duniya akan tattalin arziki? Wani amfani yayi wa duniya akan kiwon lafiya? Wani amfani yayi wa duniya akan education? wani amfani wa duniya akan infrastructure babu ko daya ba wani abu da zaka ce yanzu ka dana wai daga FIFA ne ka amfana wannan shine wala tu bazir duk abin da kudin yake tafiya mu kullun yan kwallo sai ƙara tsada suke yi wannan shine ibzar asalin shine tabzir shine barnar kudi ba daidai bane kudi yana da amfani amfaninsa shine ayi abinda dan adam zai ji a jika gwamnati idan za ta kashe kudi a inda zai amfani dan adam mutum idan zai kashe ya kashe a inda zai amfani dan adam ana kashe kudi ne a abinda zai amfani dan adam ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko ita ce hanyar ci gaban addini saboda shi yasa aka zo duniya don haka duk kudin duniya bai kai addinin tsada ba don haka duk kudin da aka kashe akan addini nan ba almubazzaranci bane ko duk kudin ka ya kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mai kudi ba duk da yafi kowa samun kudi amma kudin ya kare akan me akan addini to wannan ba almubazzaranci bane shi yasa Abubakar kudin sa ya kare tun yana cikin wadanda suka fi kowa karfin tattalin arziki sai da ya koma zero sai da ranar da yazo ya dawo cewa net worth din sa ya zama zero yayi declaring kansa bai da ko kwabo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk akan me akan addini to wannan ba almubazzaranci bane abin da yafi komai bukatar kashe kudi ke amma shine list abin da mutane suka damu suka ce masa kudi kuma idan kiwon lafiya da ilimi da tituna da samar da ruwan sha da sauransu suna bukatar kudi abe kai addini bukatar kudi ba saboda duk wani mai addini yana bukatar a bashi kudi don a yi supporting dinsa to wannan shine na farko na biyu shine a kashe kudi don kiyaye wa mutane lafiya da rayukansu shine health wannan shine abinda yake da muhimmanci kashi na biyu wajen kashe kudi shi ma wannan duk abinda aka kashe ba a yi asara ba a kashe kudi saboda security ba asara ba ne ba almubazzaranci ba ne ko nawa ne gwamnati ta ware saboda security daidai ne ko nawa ne gwamnati ta ware saboda health kiwon lafiya daidai ne wannan shine hibbun nafs a musulunci kenan shine abu na biyu da yafi cin kuɗi abu na uku a musulunci da yafi cin kuɗi shine hibbul aql kiyaye intellect shine kashe kuɗi akan education kashe kuɗi akan ilimi ba ilimin addini ba fa saboda ilimin addini yana cikin wancan kiyaye addini na farko din nan duk budget din sa a cike yake amma kiyaye wa mutane kokwalwarsu ta yadda za su zama masu setting kokwalwa su zama masu kawo ci gaba a science and technology su zama masu yin bincike da za su yi gogayya da kowa su zama masu bincike akan bangarori da zai zama an kawo wa dan adam ci gaba saboda Allah ce huwa ansha'akum min al-ardi wa ista'marakum fiha Allah shi ya kage halittar ku daga kasa kuma Allah ya ba ku rike kasa ku sa ta ci gaba ta ya za ta ci gaba ba da ilimi da bincike ba to wannan yana bukatar kashe kudi ko nawa za a kashe bai yawa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nawa zai kashe idan akan security ne zai kashe ko nawa ne zai kashe idan akan ilimi ne zai kashe kai ka san ka tankwacin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kashewa akan ilimi shi ya fara bude makarantar primary lokacin da aka yi yakin Badar da aka kamo fursunonin yaki kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi hadisin Zaid ibn Thabit da aka kamo fursunonin yaki aka yi magana akan ko a kashe su ko a fanshe su sai aka karbi shawarar Abubakar cewa za a fanshe su da me za a fanshe su sai aka ce mai kudi ya kawo wanda bai da kudi kuma in yana da ilimi ya karantar mana da ƴaƴanmu kowa sai aka bashi yara goma idan ka iya karantar da su suka zama literate su iya karatu da rubutu to an yanta ka a madadin ranka idan kuma kana da kudi ka biya kudin ranka to yanzu idan mutum musulmi ma musulmi yanzu aka ce a biya kudin diyarsa idan ka kashe shi da kuskure ba da gangan ba nawa ne kudin sa nawa ne kudin diyar rai yanzu ba miliyan 200 wane da wani abu to yanzu wannan miliyan 200 sai aka ce a madadin a kashe ka ka kawo miliyan 200 sai ka ce baka da shi sai aka ce to ka bi ka karantar da yara goma a madadin miliyan 200 wannan ya nuna inda albashi da za a biya ka nawa za a biya ka miliyan 200 za a biya ka akan ka karantar da yaya goma yanzu malamin primary nawa ake biyan su wai zai iya biyan albashi irin na manzon Allah
o miliyan 600
to kaji miliyan 600 ne ma rabin biliyan ne ma kusa sama da rabin biliyan shine kudin malamin primary kuma arni ba musulmi ba inda musulmi annabi ya dauka shi kuma nawa zai biya shi kuma inda yara 40 ne aka bashi irin na yan ajin karo za a biya shi wannan fa yaya 10 kuma yaya 10 suna gamawa ka ci kudin ka tafi abinka saboda haka ko nawa ne za a kashe akan education ba barna bane shine hibdul aql sai kuma kiyaye mutunci duk abinda za a kashe don a hana mutane wato lalacewa a taimaki matasa su samu sana'a don su yi aure saboda tsare musu mutunci a taimaki yara waɗanda suke gararan ba a hanya a ɗauke saboda kar su lalace zama yaran banza a ɗauki nauyinsu duk wani abu humanitarian yana cikin wannan don haka musulunci yana kashe kuɗi kuma baya ganin yawan kuɗin in akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ne guda biyar amma in ba su ba aka kashe kuɗi haka kawai shine wala tubadzir tabzira kada ka yi barna wato wanda za ta sa ta zama almubazzaranci shine Allah ce innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin hakika masu almubazzaranci sun zama ƴan uwan shaytanu wa kana shaytanu bi rabbihi kafura shaytan kuma ya kasance mai yawan kafirci da ga ubangijinsa shine Allah ce wa in ma turidanna anhu idan waɗannan da aka ce ka ba su da makusancinka dangi da miskini da mai tafiya sai suka zo suna bukata a taimake mu ba mu da abin da za mu ci a taimake mu zan kai iyali na asibiti a taimake ni ana bi na bashi zan rage a taimake ni zan biya kuɗin makarantar ƴaƴana a taimake ni zan yi hidima kaza zan yi hidima kaza mabukaci sai Allah ya ce kai kuma baka da shi to Allah ya ce ka gana masa magana mai kyau mai tsayi cire wa in ma tuqri dhanna anhu idan ka juya musu baya saboda baka da shi bimana wa in ma tasrifanna anhum wajhaka li'adam ma intaka litu'tiyahum baka da abinda zaka basu ibtigha'a rahmatin min rabbika ay talaban li rizqin min indi rabbika kana nema kana tunanin Allah ya gobe zan samu insha Allah zuwa albashi insha Allah zuwa kaza to haka zaka ce sai ka ce ku yi hakuri ba Allah ya bamu ku yi hakuri sai ka ga masa magana mai kyau an gane ko ibtigha'a rahmatin min rabbika kana jira kafin ka samu tarjuha kana tsammani to sai ka ce musu ku yi hakuri sai Allah ya samu samu shine ma'anar wannan aya amma kar ka ga mata bakar magana wa amma sa'ila fala ta kar ka yi tsawa wa mai roƙo kar ka kori mai nema wanda ake masa tsawa shine mai yin roƙon ƙarya wanda zai zo ya mutane ƙarya a masallaci ko ya je ya ƙarya ko ya mai da roƙo ya zama masa sana'a wannan kalma ba ba tsawa za a masa ba manzon Allah ce ku ɗebi ƙasa ku watsa masa da maroƙa waɗanda suke kaɗe-kaɗe waɗanda su suka duk sun kwashe kuɗin a madadin a ɗebi ƙasa a watsa musu sai ana watsa musu kuɗi har ana musu manni amma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan mawaƙan wa shu'ara ku yattabi'uhumul ghawun annabi ya ce in suka zo kusa da ku ka ɗebi ƙasa ka watsa musu a fuska to alal aqalli in ba za ka iya watsa masa kada ba ƙasa ba ta yaya za ka bashi kuɗi yanzu wanda annabi ya kora kai kuma kai ka bashi kuɗi to wanda za ka ja shi shine mabukaci na gaske wanda yake nema amma ƙato shirme ne yana da hanyar da zai je ya sana'a ya je nemi kuɗi bai je ba ya tsaya yana ta bambanci kuma an ɗauki kuɗi duk an je an raba musu ga mabukata Allah bai yarda da wannan ba duk yana cikin wala tubadzir tabzira to shine Allah madaukakin sarki yace fa kul lahum qawlan maysura ay qawlan hasanan tayyiban layyinan magana mai kyau wal kalimatu tayyibatu sadaqa magana mai kyau sadaqa ce Allah yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila urubi karkarin ka matsa hannu karkarin ka kankame hannu kawai ya zama kullun ba zaka bayar ba wala tabsuqa kullal bathi kuma karka bika gaba daya shine wala tubadzir din an gane shine ma'anar a can ayar yace wa bitari baina zalika sabila kai tsaka tsaki kai baka zama marwaci ba kuma kai baka zama wawa ba karka diba gaba daya ka bayar gobe kuma kai ma ka rasa ka zo kana kuka sai ka zama mahsuran bi ma'ana nadiman mai nadama kar kuma ka kankame sai ka zama wato maluman abin zargi saboda ka zama wato marwaci kenan bakhil karka zama marwaci kuma karka zama wawa ka zama tsaka tsaki addinin musulunci yana koyar da moderation kenan, inda zaka zama daidai da daida, kai baka yi baka zake ba kuma kai baka loke ba. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, hakika ubangijinka ne mai bayarwa, idan ya ga dama sai ya ba wani mai yawa, shine yuwassi'u rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir wa yudayyiqu ala man yasha'u, in ya ga dama ya ba wani kadan, in ya ga dama ya ba wani mai yawa. Wanda ya ba su mai yawa ba don sun bi wanda ya ba su kadan bane, wanda ya ba su kadan ba don saboda baya son su bane, a'a, innahu kana bi ibadihi khabir, shi yafi kowa sanin bayinsa, ya san abin da ya dace ya ba wani, shi yasa ya ba shi haka basirin, kuma shi yake ganin kowa da komai da duk abin da ake. An fahimta waɗannan ayoyi su ne ayoyinmu na yau, kuma saboda ƙarancin lokaci a nan ne za mu tsaya. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya yafe mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.